ربه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya rayar da mu har zuwa wannan safiya ta Lahadi 7 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ke daidai da 17 ga watan March shekara ta 2024. Mun dawo don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan wata mai albarka, watan Ramadan, watan da muke fatan Allah maɗaukakin sarki ya sada mu da rahamansa, ya sada mu da albarkarsa, ya sa muna cikin ƴantattun bayi da Allah ta'ala zai ƴanta su a wannan wata. Idan ƴan uwa suna biye, jiya cikin taimakon Allah maɗaukakin sarki mun karanta addu'o'in Annabi Musa alaihi salam baya ga Allah maɗaukakin sarki ya aike shi zuwa ga Fir'auna ya nemi taimakon Allah saboda waɗansu abubuwa da yake tunani za su iya zama masa cikas. Ya nemi Allah ya taimaka masa, ya agaza masa, ya kuma warware masa waɗannan matsalolin. A ƙarshe Allah ya ce, "Qad utita su'laka ya Musa." Lallai an amshi addu'o'inka ya kai Musa. Don haka Allah ya karɓi addu'o'in Annabi Musa. Kafin mu ci gaba da ayoyi na gaba, akwai buƙatuwar mu ɗauki izina a cikin waɗannan addu'o'i da Annabi Musa alaihi salam ya yi. Akwai waɗansu fa'idoji masu matuƙar muhimmanci ga al'ummar musulmi wanda yake yana daga ciki. Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi Annabi Musa alaihi salam a kan Haruna. Yana da yaya mai suna Haruna. Ya ambace shi a cikin addu'a, ya ce, "Haru wa ja'alni waziran min ahli Haruna akhi." Ashe yana da ɗan uwa Haruna, wannan Harunan kuma yayansa ne, uwa ɗaya uba ɗaya, ya girme shi. Amma Allah maɗaukakin sarki bai zaɓi Annabi Harunan ba, sai ya zaɓi Annabi Musa. Kaga idan da abin girma ne, da abin shekaru ne, to Annabi Haruna shi ne babba, sai ba a zaɓe shi ba kuma aka zaɓuwa ƙaninsa. Kaga yana da kyau mu ɗauki izina a kan wannan cewa idan Allah ya tashi zaɓe shi, ba ruwan shi da shekarunka, ka girmuwa ne, yaro ne fa ƙarami, nan aka haife shi a gabanmu, nan akai kaza akai kaza, ba ƙanin wane ba ne, ba ɗan uwan wane ba ne, ba nan akai kaza ba, ba ruwan Allah da maganar shekaru. Da Allah na duba shekaru, ba zai zaɓi Annabi Musa ya ƙyale Haruna ba. Haka nan Annabi Haruna har ila yau, kamar yadda muka ambata, ya fi Annabi Musa iya magana, ya fi shi fasahan bayani, ya fi shi iya isar da saƙo, ya fi shi bayani mai kyau, maganarsa ta fi fita. Annabi Musa ɗin ya faɗa da bakinsa, ya ce, "Wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisana." Dan uwana Harun, yayana Haruna, ya fi ni fasahan zance. "Fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni." Kaga Annabi Musa ya tabbatar da cewa dan uwansa Harun ya fi shi iya magana, kuma ko shakka babu, saƙon da Allah ya aiki Annabi Musa da shi yana da buƙatuwar bayani. Yana da buƙatuwar bayani. Amma Fir'auna, ko da aka je ana masa wa'azin, sai da ya aibanta ma Annabi Musa, ya ce ma mutane, "Am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin." Shin ni na ficin can takubi ne, ko ko wannan walaƙantaccen wanda ko bayani ma bai iya ba, ko kusa da gamsasshen bayani baya iyawa. Kaga ya raina ƙuran Annabi Musa alaihi salam. Amma haka nan kuma Allah ya zaɓe shi, don haka sai ka gane cewa Allah maɗaukakin sarki, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Ubangijinka yana halittar abin da ya so, kuma yana zaɓan abin da ya so. A cikin garuruwa ya ga dama ya zaɓi Makka, ba yadda za ka yi, ko da kai ba dan Makka bane, ko ba kai karatu a Saudiya ba, kana ji kana gani dole haka za ka haƙura. Allah ya zaɓi Makka da Madina akan sauran garuruwa. A cikin mutane Allah ya zaɓi annabawa da manzanninsa, zaɓinsu ya yi. Haka ya zaɓi bayin Allah da mutanen kirki, ya zaɓan ma annabawansa sahabbai da mataimaka jajirtattu da za su taimake su. Haka nan a fuskacin rayuwar duniya ya zaɓi waɗansu ya ce ku sunanku maza, ya zaɓi wani jinsi ya ce ku ne mata, ya zaɓi waɗansu ya ce ku ne shuwagabanni, ya zaɓi waɗansu ya ce ku ne mabiya talakawa, ya zaɓi waɗansu ya ce ku ne ‘yan kasuwa, ya zaɓi waɗansu ya ce ku ne ‘yan boko, ya zaɓi waɗansu ya ce ku ne kaza kaza. To don haka Allah yana halittan abin da ya ga dama kuma ya zaɓi wanda ya ga dama. Idan Allah ta'ala ya yi zaɓinsa, to babu wanda zai sa Allah ya canza abin da ya zaɓa, komin dabararsa, komin hasadansa, komin ƙiyayyarsa. Haka nan nan gani nan bari. Idan ka gane wannan sunna ce ta Allah, to hasada ba taka bace. Saboda ko ka yi hasadan, za ka yi ta azabtar da kanka ne, kuma ba za ka sa Allah ya canza abin da ya niyya ba. Allah baya canza abin da ya niyya sanadiyan hasadan masu hasada. Baya canza wata ni'ima da ya yi ma wata bawan, wani bawansa, ko kuma zaɓi da ya yi ma bawansa a sanadiyan wane da wane, ko wance da wance, ko suwane da suwane, ba sa san shi, ko ba su so a ce hakan ya faru ba, to wannan ba zai sa Allah ya canza ba. In ka gane wannan ka raina wahal da kanka. Allah ta'ala ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ubangijinka yana halittan abin da ya so, kuma yana zaɓan abin da ya ga dama. Ma kana lahumul khiyara, mutane ba su da zaɓi. Nasi wane ya zama kaza, ko wane ya zama kaza, ba a hannun mutane yake ba. Yana da kyau mu fahimci wannan aƙida ce cikin aƙidan Ahlus-Sunna wal Jama'a. Haka nan wannan ya yi daidai da faɗar Allah maɗaukakin sarki lokacin da mushrikan Makka suke aibata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna ganin bai kai a ce duk faɗin Makka da Ta'if a rasa wanda za a zaɓo sai shi, bayan shi talaka ne, bayan shi kaza ne, bayan kaza, suna ganin akwai wanda sun fi shi cancanta. Amma Allah ya musu raddi, wa qalu la nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim, wato laula nuzila hadha alqur'anu, a fassarance ala rajulin azim min alqaryatayn, shi inda gaskiya ne, me yasa ba a zaɓi wani mutum babba wanda aka san shi ya shahara, shi wannan wa ya san shi, ina ya je, ya ba zaɓi daga cikin manyan mutane na garuruwan Makka da Ta'if ba, sai aka zaɓo shi. Ya sa Allah ya fasa bai canza ba, sai dai raddi ya musu. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik, shin wai su ne suke raba annabtakan ubangijinka, shin su ke raba rahaman Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, mu ne muka raba rayuwansu, ba ma magana annabta ba, hatta rayuwansu su din a irin yadda suke, da yadda suke gudanar da rayuwansu, to mu muka raba, muka kasa. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin, muka ɗaukaka waɗansu a kan wasu, har duniya ta naɗe sai waɗansu sun zama a saman wasu. Dole sai an samu masu arziki, an samu talakawa, dole sai an samu shugabanni da wanda ake shugabanta, dole sai an samu waɗansu sun girmi waɗansu, dole sai an samu waɗansu sun zama iyayen waɗansu. Haka Allah ya tsara rayuwa. Ma kana lahumul khiyara, mutane ba su da zaɓi a kan wannan. Allah shi yake abin da ya ga dama. La yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun fa'alun lima yurid. Haka nan Allah yastafi min almala'ikati rusulan wa min annas, Allah yana zaɓa cikin mala'iku da cikin mutane, ya zaɓi waɗansu ya mai da su ɗan saƙonsa. Yana da kyau ka gane wannan a cikin zamantakewar rayuwar duniya. Wannan zai taimaka wurin kyakkyawan yanayi na zamantakewa da alaƙoƙi. Wannan zai taimaka ma zumunci. Wannan zai taimaka ma maƙwabtaka. Wannan zai taimaka ma ‘yan uwanta a addini. Wannan zai taimaka ma abubuwa mabambanta idan bayin Allah suka fahimci Allah maɗaukakin sarki
yana daukaka waɗansu akan wasu, wanda Allah ta'ala ya daukaka su akan wasu jarabawa ya musu, suma wanda aka daukaka wasu aka basu suma jarabawa aka yi musu. Jarabawa ce kowa da irin tasa, kowanne yana iya cin jarabawansa kuma yana iya faiti. Ya Allah ka ba mu ikon cin jarabawa. Daga cikin fa'ida ta biyu da za mu fahimta a cikin wannan addu'o'i da Nabi Musa alaihi salam ya yi, za mu fahimci cewa ya roƙa ma ɗan uwansa Haruna Allah ya mayar da shi annabi, Allah ya sa su yi tarayya da annabi Haruna kamar yadda Allah ya zaɓe shi ya mayar da shi annabi manzo. To ya roƙi Allah, ya Allah ka zaɓa Haruna ɗan uwana shi ma ya zama annabi manzo don mu yi tarayya a cikin wannan falala da wannan aiki da ka ɗora mana. To kaga cikin wannan akwai izina akan cewa Annabi Musa alaihi salam yana da zumunci matuƙa. Annabi Musa alaihi salam yana da zumunci matuƙa, yayin da duk wanda yake tozarta zumunci to yana da garantin ticket na shiga wuta, sai dai in Allah ya ga dama ya yafe masa. Duk wanda ke walakanta zumunci, duk wanda bai kula da alfarman zumunci, duk wanda baya kimanta zumunta, to wannan mutumin yana da tikiti na kai tsaye na shiga wuta. Ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bilhasil ma ɗaya daga cikin magabata ya ce tsinanne ne a cikin Alkur'ani mai girma cikin wurare uku. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce zumunci za ta zo a gefen sirati lokacin da mutane ke tsallakawa, duk wanda ya tozarta, duk wanda ya walakanta ta, to ba zai tsallake sirati ba sai ya fada cikin wutan jahannama, sai dai kuma abin da Allah ta'ala ya so. Da haka Annabi Musa yana da zumunci, ya damu da ƴan uwansa, ya damu da al'amarin ƴan uwansa. Kaga yadda ya ma Annabi Musa, wato Annabi Haruna, ya roƙa masa Allah ta'ala shi ma ya zaɓe shi ya masa gamdakatar. Kuma abin da ya faru kenan, don a ƙarshe Allah ya ce qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad atina Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira fa qulna dhhaba ila al-qaumi alladhina kadzabu bi ayatina fa dammarnahum tadmira. Mun ba Annabi Musa littafi kuma mun sanya masa dan uwansa Haruna a matsayin mataimaki wanda zai karfafe shi ya agaje shi ya taya shi wannan aikin da muka dora masa. Dan haka malamai suke cewa ba a taba samun dan uwan da ya amfana dan uwansa a tarihin duniya irin yadda Annabi Musa ya amfana dan uwansa Haruna ba. Ba taba samun dan uwan da ya ma dan uwansa rana a duniya irin ranan da Annabi Musa ya ma Annabi Haruna alaihi salam. Kaga Allah ya bashi annabta da manzanci, amma bai bar wurin ba sai da ya roƙa ma dan uwansa, kuma Allah ya yarda ya karɓa, ya ce qad utita su'laka ya Musa. Dan haka nan daga nan wurin Annabi Haruna shi ma ya zama annabin Allah, ya zama manzon Allah. Wannan ya tabbata cikin irin yadda annabawa suka saba mu'amala. Kaga Annabi Yusuf alaihi salam duk da irin abin da ƴan uwansa suka yi masa, duk da yunkurin halaka shi da suka yi, duk da irin yadda suka jefa shi cikin matsaloli na rayuwa, suka jefa mahaifinsu cikin mummunan yanayin da sai da ya rasa idansa a sanadiyar damuwa da baƙin ciki da tashin hankali. Wato walla anhu maqala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhib. Yana cikin damuwa sai da ya makance saboda tsaban damuwa da takaici da yawan kuka akan rabuwa da Yusuf. Amma a tunaninsu Yusuf ya riga ya daɗe da rasuwa, amma ran da suka zo gaban Yusuf alaihi salam suna bara, suna ce masa ya kai wannan maɗaukaki, ba su san shi ne ba, har ya zama Azizu Misr. Ya kai wannan maɗaukaki, ya kai Azizu Misr, mastana wa ahlana dhurru, mu da iyalanmu damuwa da talauci da matsalolin rayuwa sun yi mana katutu. Waje ina bi bida'atin muzjati,
gashi dan kudin canjin da muka zo da shi bai da yawa, gashi kuma muna da nauyi da bukatu masu yawa, muna cikin yunwa da fatara da talauci. Fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina, ka cika mana, ka ba mu alkama mai yawa, ka ba mu sadaka, kudin mu bai kai ba, ka taimaka mana, ka kara mana da sadaka. Kaga lokacin ya samu dama, amma sai ya kalli alfarman zumunta, yace musu hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun, shin kuntuna abinda kuka yi ma Yusuf da dan uwansa a lokacin kuna cikin duhun kai? Qalu a innaka la anta Yusuf, suka ce a'a, wai dama kai ne Yusuf duk wannan abin da ake yi? Qala ana Yusuf, yace ni ne Yusuf, wa hadha akhi, da dan uwana da kuka yi ta mana makirci. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, kaga da makirci na yi da kutun gwiwa da yana sa Allah ya canza ko ya fasa abin da ya niyya, to da tuna Annabi Yusuf ya zama tarihi da ba a yi shi ba, amma kuma Allah madaukakin sarki sai da zartar da abin da ya niyya. A lokacin ya nuna musu zumunci, ya nuna musu kawaici irin na zumunta, yace musu bayan sun ce tallahi laqad atharaka Allahu alaina, wallahi Allah ya daukaka ka akan mu, kawai ka riga ka shafana, wa in kunna la khati'in, gaskiya mun yi kuskure, mun gane kuskuren mu. Sai ta kuka, qala la tasriba alaykum alyawm, yace a'a, ku kwantar da hankalin ku, ba ku da wata damuwa da ni daga yau, kowa ya kwantar da hankalinsa, ni na yafe muku, yaghfirullahu lakum, wanda ma kuka yi ma Allah, Allah zai gafarta muku, ko ina roƙon Allah, Allah ya gafarta muku. Ko dai ta zama jumla khabariya ko jumla insha'iyya, yace kawai kar ku samu damuwa, sai kuma je in habu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi ahlikum ajma'in, ku dauki wannan rigattawa ku jefa ta a fuskan baba, ganin shi zai dawo da ikon Allah, sannan ku tattaro familin gaba daya, iyalanmu gaba daya, gidan da ƴaƴanku da iyaye da kowa da shi mahaifin namu, ku tattaro duku dawo masa. Kaga kamar mutum ya samu minista ko ya samu wani babban mukami, ya gina wani estate a Abuja, ya ce duk danginsu duka maza a koma Abuja, ya tattara su yi musu gine-gine, su tashi daga ƙauye su koma babban birni, abin da Annabi Yusuf ya musu kenan, ba ma su ba hatta iyalansu da iyayensu da kowa da kowa, wanda wannan shine tarihin zuwan Banu Isra'ila ƙasar Masar, wanda a cikin wannan zura'an ne aka samu Annabi Musa da muke magana. Shi ya sa suka taso a Misra sanadiyar Annabi Yusuf alaihi salam, da ya je next level sai ta taro su gaba daya, ya ce ku baro ainihin garin da kuke ciki wanda yake ba wayewa da ci gaba irin Masar, ku dawo Masar. Suka zo aka samar musu da wurare, aka gina musu estate, wa haina ila Musa wa akhihi an tabawwa alaykum bi Misr buyutan, har zuwa zamanin Annabi Musa. Aka ci gaba da suka ci gaba da wandakansu bayan an halakar da Fir'auna, amma kafin nan wurin Annabi Yusuf alaihi salam shi ya zama musu jagora, suka samu yadda suke so, suka kafu a cikin Masar, suka ainihin zama ƴan ƙasa, suka ci gaba da rayuwarsu da zuri'ansu baki ɗaya. Za ka kaga suna da dadaddan tarihi a Masar, wanda yake a sanadiyar Annabi Yusuf suka dawo ƙasar Masar. Zumunta, in bai cin ya kula da alfarman zumunci, ai ba zai kalle su ba. Yanzu in kai ne ka samu wannan damar, ga irin abin da suka yi maka. Na san wani mai hanshakin mai arzikin da aka yi masa wani abu makamancin wannan a gidansu, to ba gidan ba garin ma sai da ya tsana. Garin ma kawai suna ne dai ana danganta shi zuwa ga garin, amma da shi da zuri'ansa ba abin da ya hada su da garin, ba wata abu, kawai sai dai tarihi, saboda jin zafin wannan abin da aka yi masa yana karami. to amma kaga annabi Yusuf alaihi salam ga irin kikkiawar koyin da ya karantar a aikace kuma alqur'ani ya nakalto mana ya ba mu labari dan saboda mu koyi wannan darasi Allah ka sa mu gane daga cikin darussan da ke cikin wannan addu'a na annabi Musa alaihi salam zamu fahimci cewa man baffa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin sa yasa ya koma baya bai tashi tsaye ya rungumi Allah yayi aikin da zai sanya masa gamdakatar yayi aikin da zai kusantar da shi ga Allah ba to in dai har bai yi wannan ba to kasancewan shi dan wani ko kanin wani ko dan uwan wani ko mahaifin wani ko jikan wani wannan ba zai amfane shi da komai ba wurin Allah ba ruwan Allah da dangantakan da ba bi Allah ba ko mun dangantakanka in dai baka bi Allah ba ba ruwan Allah da dangantakanka Allah ba dangantaka yake bi ba biyayya gare shi shine ne ya a wurin Allah madaukakin sarki kaga annabi Musa alaihi salam ya fahimci haka shi yasa sai ya roƙan ma annabi Harun ya roƙan masa cewa ushdibbihi azri wa ashriku fi amri ya Allah ka sa shi ne tarayya a cikin wannan al'amarin wannan ya nuna maka cewa annabi Musa ba yi da hasada yau mutum nawa ne zai samu dama ya kokarin dama a ce dan uwansa shi ma ya zo ya samu irin wannan dama kaga irin koyin da annabi Musa ya ba mu kai wani fa ba ma ya zo ya samu irin daman da shi ya samu ba yana so in ya samu dama to duk jama'a da ƴan uwa da dangi da ƙanni da sauransu kawai in ya zo weekend ya rika zuwa yau ya zo a wannan motan wata satin ya zo a wata motan in ya zo su taru a gabansa wancan ya wanke masa mota wancan ya share masa kaza wancan ya masa wanki da guga shi kuma ya dan sallame su ko kuma suna da bukatuwa su dan kira shi a waya ya dan tura musu wani abu yana jin zafin yi processing ya shiga ya fita ya jawo dan uwansa shi ma ya samu daukaka ya samu daraja wannan ba karantar ruwan alqur'ani bane wannan ba ita bace rayuwar da Allah ta'ala yake cikin mu wannan ba ita bace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ƴan uwanta kuma shine dalilin da yasa Allah yake kaito ya ba mu wannan labarin a cikin suratu Taha a cikin suratu Yusuf da sauran surori Allah na ba mu labarin annabawa dan mu dauki izina ba dan kawai mu ji labari na abin da ya faru a baya da waɗansu annabawa mu ci gaba da harkan gaban mu ba shi bane dalilin da yasa Allah yake kawo social cikin littafin sarki dan haka annabi Musa alaihi salam ya tabbatar mana cewa da annabi Haruna bai samu irin wannan tagomashin ba to kasancewan shi yayan annabi bai ishe shi ba kasancewan kaninsa annabi ne wannan bai ishe shi ba kamar yadda ga kanin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Abu Lahab da yana muna karantawa cikin suratul Nasr tabbati yada Abi Lahabin wa tabba hannayen Abu Lahab sun halaka kuma shi ma ya halaka ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba dukiyarsa da abin da ya tara da wuraren da ya giggina da masana'antunsa da gidajensa ba su kinana masa komai ba za su yi masa amfanin komai ba tun da ya ki karban sakon da aka ba dan kanin shi dan yayansa sayasla naran zata lahabi lallai zai shiga wuta wasu take mai harshe mai tsananin kuna ba shi ba wa mura'atuhu hamalatul hatab da shi da matansa mai daukan itace to kaga tun suna da rai aka saukar da wannan aya wannan Abu Lahab din kanin baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam idan da ace dangantaka kadai ya isa ya sa mutun ya haye to bai kamata Abu Lahab a ganshi an masa alƙawarin azaban wuta ba tun yana duniya kuma ga yana ana karantawa kuma bai yi imanin ba kuma haka ya rasu dan haka nan kowane ya tashi ya zage aiki ba maganan wani kai dan gidan sharifai ne ko kai sharifi ne ko baban ka malami ne ko kai gidan ku gidan sunna ne a'a ka tashi kai kai riko da sunna ka tashi kai ne kai ba maganan me iyayenka suka yi bane. Daga cikin abin da waɗannan ayoyi suke karantarwa, suna karantar da cewa ashe annabawa ba sa iya tsinana mu kansu komai sai abin da Allah ya so. Ba ma su yi ma wani ba, su kansu ba sa iya yi ma kansu wani amfani ko su tunkuɗe ma kansu wani shirki, sai dai su fake da Allah maɗaukakin sarki, su nemi taimakon Allah, idan Allah ya ga dama sai ya musu. In Allah bai ga dama ba a wannan lokacin, idan wani abu ne wanda yake mara daɗi ya bari ya same su, saboda abin da shi ya nufata da ƙaddaransa da kuma hikimarsa. Amma su a karan kansu ba sa mallakan chat, ba sa mallakan azu. Wannan ya tabbata a cikin wannan kissa ta Annabi Musa alaihi salam. Inda ya so ko inda abun haka ne, da sai ya zaɓi Harunan da kanshi, da sai ya ce to Haruna shikenan, ɗaukaka ya zo, kawai zo ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza. A'a, sai ne ni Allah ya zaɓe shi. Kaga idan da zai iya, da a ce zaɓin na hannun shi ne, to ai bai da buƙatuwan addu'a. Amma sai ya roƙi Allah ya yi addu'a, sai kuma Allah ya karɓa. Kamar yadda ake samun wurare da dama, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan yin addu'o'i da na neman biyan buƙata da na neman tsari. Annabi sallallahu alaihi wasallama kaga yana addu'a akan hatta ƙananan abubuwa. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙon Allah ya gyara masa ɗabi'unsa. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, ina neman tsaranka daga miyagun ɗabi'u, daga miyagun halaye, daga miyagun bin son zuciya. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa min al-'ajzi wal kasal wa min al-jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-din wa qahri ar-rijal. Kaga Annabi yana neman Allah ya masa. Shi yasa hatta ce can da zai yi shafa'atul umma ranar al-kiyama, ai zuwa zai yi ya faɗi sujada ga Allah, ya riƙa kiran Allah, yana jinjina masa, yana yaba masa da wasansu kalmomi wanda shi kanshi bai san su ba, san da yake magana. Sai ranar Allah ta'ala zai masa wahayi, ya roƙi Allah, sai Allah ya kalli abin da ya roƙa, ya ainihin biya masa buƙatarsa. Kaga ba shi ne zai bugi ƙirjiya ba. Daka annabawa kansu Allah ta'ala ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka gaya musu, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah. Ka gaya musu kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa ko ni Annabi Muhammadu bana mallaka kaina, ballanta na mallaka muku wani amfani ko cutarwa sai abinda Allah ya ga dama. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair, da a ce na san gaibi to da na yawaita alkhairi fiye da abinda ma kuke gani. Wa ma mastani su'u, da irin abubuwan da kan shafe ni na matsaloli da na san gaibi, ai da na tsallake su, da aka jajjefe ni a qa'if aka farfasa min kai, da na san abinda za su yi min kenan, sai in kauce. Da zaran an zo na dan fara wa'azin, naga alaman dai akwai matsala, sai in juya in tafiya ta, ba zan bari a farfasa min kai ba. To bai san abin da zai faru ba kenan. Daka annabawa a cikin shirin Al-Qur'ani da aqida ta Ahlus Sunna wal Jama'a, a karan kansu ba sa mallakan komai, ba sa mallakan shiriya, ba sa mallakan wani abu face abin da Allah ta'ala ya kaddara musu, ballanta na wanda ba su ba, ballanta na a kira su. Na ji wani mai tallan shirka ƙarara yana cewa shi wai ya faru da shi, ya shiga cikin matsala, ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya roƙe shi, kuma Allah ya biya masa buƙata. To kai ba ka ga mushrikai suna roƙon gumakansu ba dama kuma Allah ya biya musu buƙata? Ya kake fahimtar addini? Mushrikai suna yin addu'a, ba ka ganin kiristoci su ɗaga hannu su yi addu'a? Ko da ba ɗaga hannu suke ba, rufe ido suke yi, su rufe ido su yi addu'a, su yi addu'a kuma a ƙarshe Allah ya biya musu buƙatan, ko ba Allah suka kira ba, kenan su ma daidai suke yi? so da kirista ya kira annabi Isa kai ma sai ka kira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kirista ya yi shirka kai ma wallahi tallahi kai shirka kiristoci suna addu'a ranar Lahadi suna wani program addu'a da abin nan kai ma sai ka ce kai ya addu'a sai ka kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga Qur'ani a gabanka ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisai nan kana da awon ilimi kuma kana yada shirka kana karbo addini daga wurin kiristoci ai ka ga wannan akwai bacin basira Allah ka haskaka mana daga cin abin da wannan sura take karantarwa ko kuma wannan addu'a na annabi Musa alaihi salam yake karantarwa cewa hatta annabawa suna maida hankali akan kula da asbab al-akhdhu bil asbab addu'a kadai to ba ta yi har sai an hada mata da biyan hanyar da ake bi don samun biyan bukata idan kana neman arziki to kayi addu'a sannan kuma ka bi hanyoyin da ake bi a samu arziki idan kana neman ilimi kayi addu'a ka dogara ga Allah ka san Allah shike ba da ilimi Allah shike ba da fahimta amma kuma ka kama hanyar makaranta ka bibiyi malamai ka durkusa ka tankushe kafa ka hakura da yadda bayan ka zai rika sankarewa kafanka ya rika zanzaro ka canza zama ka sake canzawa wani lokaci ruwan sama ya dake ka wani lokaci kaza sai ka bi waɗannan hanyoyin ka samu ilimi sai ka ga hanyoyin neman falalan Allah Allah ta'ala sai ya zabi wanda ya ga dama a cikin hanyoyin da ka bi ko kuma ya kawo maka wata hanyar ce daban ya azabta ka yana da kyau mu gane cewa cikin aqidan ahlus sunna akwai al-akhdhu bil asbab daga cikin abin da zamu fahimta a cikin addu'an annabi Musa alaihi salam yayi addu'a yace ya Allah idan ka zaban mun annabi Haruna kai nusabbihaka kaseeran wa nadhkuruka kaseeran za mu rika yi maka tasbihi da yawa sannan za mu rika ambatanka da yawa to kaga wannan na nuni akan falalan tasbihi da falalan zikiri da ambatan Allah ambato mai yawa yawan zikirin Allah yana daga cikin sifofin ɗan aljanna dan da Allah ta'ala ya jero sifofin ɗan aljanna sai ya ce wadhakirina Allah kaseeran wadhakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima Allah yayi musu alƙawarin aljanna masu yawan zikiri da lafuzzan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta wannan yana daga darajar bawa a wurin Allah madaukakin sarki yana sa Allah ya ba bawansa aljanna haka nan yawan ambatan Allah yana cikin dalilai na samun nasara akan duk abin da ka tasa a gaba ko ka rika yawan ambatan Allah ka rika yawan istighfar ka rika yawan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka rika yawan fadan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ka rika yawan fadan astaghfirullah wa atubu ilayhi ka rika yawan fadan la hawla wa la quwwata illa billah ka rika yawan fadan la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan kana yawaita ambatan Allah to zaka ci nasara akan duk abin da ka sa a gaba duk wani abin da ka tinkara in dai zaka hada masa da ambatan Allah to sai ka ci nasara da ikon Allah kun ga hatta a fagen fama daga cikin aikin da yake kowanne wahala akwai yaki na cikin abin da yake komai wahala yaki duk kasan da aka ce tana cikin yaki to babu wani abu da zai tsayu na arziki a wannan kasa babu kwanciyar hankali karka tambayi yunwa karka tambayi rashin lafiya karka tambayi mummunan hali da mummunan yanayi da al'umma za su shiga ana cikin yaki kaga yaki al'amari ne mai girma amma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'as-sabirin ya ku wanda kuka yi imani in kun haɗe da rundina a filin yaƙi a fagen fama, to ku tabbata kuma ku yi ta ambatan Allah, ku yi ta kabbara, kuna tasbihi, kuna takbiri, kuna tahmidi, kuna hailala, to wannan na cikin abin da zai sauke ci nasara. To ba yaƙi kaɗai ba, masu da'awa da karantarwa shi ma jihadi ne. Ibnu Taymiya an nakalto cewa zama yake a masallaci ya ambaci Allah wadatacce yana yawan ambatan Allah, mutum ne mai yawan zikiri a koda yaushe, na cin abin da ya sa Ibnu Taymiya ya gagara ba yadda maƙiyansa suka iya da shi. An yi an yi a ƙarshe dai kawai rufe shi aka yi, aka kulle shi, wanda ya mutu a gidan yari. A gidan yaron ma ya amfani da dama ya ta karantar da mutane, ya ta wayar da kan mutane, sai ƙarshe aka je aka kukama shi a wani wuri, aka raba alakansa da kowa wanda a nan wurin, ya kuma ci gaba da ibada yana karatun Al-Qur'ani har ya fatan ina ma a ce ya samu wata dama da ya ƙara karantar da mutane Al-Qur'ani. A lokacin ya rika jin daɗin rayuwa, ya rika jin daɗi, yana ɗebakewa da littafin Allah. Ambatan Allah kenan. Ka tasa kasuwanci, ka buɗe sabon shago, kai ta ambatan Allah. Za ka fara noma, kai ta ambatan Allah. Ruwa ya fara sauka, za ka fara kai taki na gida, ko za ka yi sharan gona. Daga sanda ka fara sharan gona har zuwa lokacin girbi, kai ta ambatan Allah. Za ka ga abin da zai faru a gonanka. In kai ɗan kasuwa ne, kai ta ambatan Allah, za ka ga abin da zai faru. In kai ma'aikacin gwamnati ne, kai ta ambatan Allah, za ka ga abin da zai same ka da ikon Allah. Haka daga cikin abinda wannan aya take karantarwa na falalan zikiri, cewa yawan masu yin zikirin Allah ta'ala yana son shi. Annabi Musa ya fahimci haka. Zai iya shi kadai ya ci zikirin shi kadai, amma sai ne ga a samu ƙarin yawan masu zikirin. Kai nusabbihaka katiran wa nadhkuruka katiran. Fa'ida ta ƙarshe da za mu ambata, Annabi Musa alaihi salam kai tsaye cikin wahayin da Allah ya masa, ya fahimci cewa Allah yana ganin bayinsa duk inda suke. Shi yasa ya ce innaka kunta bina da basira. Hakika kai ka kasance kana ganin mu. Insha Allah ta'ala za mu tashi a fadar Allah madaukakin sarki, walaqad mananna alayka marratan ukhra.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walaqad mananna alayka marratan ukhra. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
الله مدوك كنسك يتي قد أوتيت سؤلك يا موسى للي أنكر لأدوانك يا كي موسى ولقد مننا عليك مره اخرى. اي bayan wannan addu'an ma a da can mun maka wata ni'iman da muka yi maka a wani karo na daban. Id auhayna ila ummika ma yuha, lokacin da muka yi wahayi ga mahaifiyarka abinda muka yi mata wahayi. Aniqdi fihi fit tabuti, wahayin da muka yi mata shine bayan ta haife ka muka yi mata wahayin cewa ki saka shi a cikin akwati. Fa alqihi fil yam, sai ki saka wannan akwatin a kogi. Falyulqihi al yam bisahil, in kin saka shi a cikin kogin to zai ta tafiya har ya je gaban teku, zai tafi gaba daga cikin gaban teku. Ya khuqu aduwwi wa aduwwillah, makiyana kuma makiyansa waɗannan mutanen da kuke jin tsoro to su za su tsince shi, kuma in sun tsince shi din mu za mu dawo miki da shi, za mu kula miki da shi. Za ka fahimci wannan dalla dalla a cikin suratul qasas, wa auhayna ila ummi musa an ardi'ihi, mun yi wahayi zuwa ga annabi, ga mahaifiyan annabi Musa, cewa bayan ta haife shi muka ce to ki bashi nono, bayan ta bashi nonon Allah sai ya ce mata fa idza khifti alayhi, idan kina jin tsoro na kar a kama shi a yanka, fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yamm, in kin ji tsoron kada a ganshi namiji ne an haife shi, Fir'auna da jama'ansa su sa a kama shi a yanka shi, to ki saka shi a akwati, a saka akwatin a cikin kogi, wannan kogin zai kai shi zuwa gaba. Allah ta'ala sai ya ce inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin, lalle mu za mu dawo miki da dan nan naki, kuma za mu sa shi cikin manzanni. Kuma mahaifiyar annabi Musa hakan ta yi, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana, sai iyalan fir'auna da ma'aikatansa suka tsinci wannan akwatin suka kai shi wurin fir'auna, wanda a ƙarke zai zama musu, wannan suka ce ba lamul ta'lil bane, lamul aqiba ce, ba sun dauke shi bane dan ya zama musu abokin gaba, ya zama musu damuwa a nan gaba, a'a sun dauke shi ne suka tsinta, kuma suka yi shawaran cewa a rike shi kar a yanka shi, dan saboda Allah madaukakin sarki zai sanya shi ya zama abokin gabansa a nan gaba, sannan kuma shi ne sanadiyyar lalacewa da wargajewar mulkin Fir'auna. Allah ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in, to shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa lokacin da muka yi wahayi ga mahaifiyarka, wato ya tabbata a cikin asar cewa annabi Musa alaihi salam lokacin da tun kafin a haife su da shi da dan uwansa Harun, Fir'auna ya fahimci ko kuma yana jin tsoron riwayoyi mabambanta, waɗansu sun inganta wasu ba su inganta ba, cewa Fir'auna yana da damuwa kala biyu, waɗansu bokaye sun gaya masa cewa mutanen nan da kake walakantawa na Banu Isra'ila kake musu mulkin fir'aunanci, ka raba ƙasa biyu, waɗansu 'yan bora waɗansu 'yan mowa, to waɗannan mutanen su za su zama sanadiyyar rasa mulkinka a nan gaba. Wannan yasa ya samu ɗarɗar ya ce to tunda haka ne, shi kuma sai ya yi musu kisan kare dangi ya ce daga yanzu duk namijin da aka haifa a kama shi a yanka, in dai cikin ƙabilan Banu Isra'il ne. A wasu riwayoyin kuma tsabar zalunci ne kawai yana so sai ya karya ɓangaren Banu Isra'il, zaka mulkin fir'aunanci ne a samu shugaba ya raba wanda yake jagoranta biyu, waɗansu ya jawo su ya kimanta su ya daraja su ya mutunta su ya fifita su, waɗansu kuma ya ƙasƙantar da su ya walaƙantar da su ya musu mugunta ƙarke ya musu je kaka mutu. To wannan mulkin fir'aunanci ne irin wannan style din, da haka abinda fir'auna yake yi kenan. Wannan sai ya zama cewa saboda tsabar zalunci haka aka yi ta kama su ana yanka ƴaƴansu in an haifa, a ƙarke sai suka gano cewa idan aka ci gaba da yanka su to za su ƙare, to kuma ba suna so su ƙare ba ne, don suke musu ayyukan wahalhalu, su suke musu ɗawainiya, su suke musu ɗebo ruwa da wanke-wanke da kwasan shadda da wanki da guga da sauransu da faskare, duk su suke musu. To da kan suka ƙare ba wanda zai musu wannan abun, sai suka ce to in haka ne a riƙa shifting wannan shekaran duk yaron da aka haifa a cikin Banu Isra'ila a yanka shi, shekara na gaba kuma kar a yanka, shekara na gaba a riƙa tsallake shekara ɗaya. Don haka aka haifi annabi Harun a shekaran da ba a yanka mutane. Wannan yasa shi ya taso ya rayu tare da iyayensa, ya kuma zama har ya girma ya cika ƙarfinsa. Shi kuma Annabi Musa alaihi salam, Allah madaukakin sarki sai ya kaddara cewa an haife shi a shekaran da ake yanka mutane. Dan haka shi an haife shi a shekaran da duk wanda aka haifa to yanka ne hukuncin sa. Wannan ne dalilin da yasa da aka haifi Annabi Musa sai tsoro ya kama mahaifiyarsa, ya zata yi da wannan yara, ta dauki cikin sa gashi har ta haife shi, gashi kuma namiji ne, ya za a yi da shi. To tana cikin wannan tsoron shine ya auhayna ila ummika ma yuha, Allah sai ya mata wahayi. Malamai na tattaunawa wani irin wahayi, da dama daga cikin malamai sun tafi akan cewa ilhama Allah ya yi mata, Allah ta'ala ya kimsa mata a cikin ranta. Dan kalmar wahayi a cikin ainihin Alkur'ani tana ɗaukar ma'anoni mabambanta. Daga cikin ma'anoninta akwai ilhama, kamar irin ilhaman da ake ma ainihin ƙudan zuma. Allah ya ce wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki hulula. Allah ta'ala ya yi ma ƙudan zuma wahayi, ya turo mata mala'iku suke mata wahayi ko yi magana da ita? A'a, ya kimsa mata ne, ya kimsa ma ƙudan zuma tunanin cewa to su rika kaza su rika kaza su rika kaza, kuma sai suna yi din, kuma sai suna samun mafita. Ilhama kenan. Idan wahayi ne na ilhama, to kusan kowa Allah na masa irin wannan wahayi. Kada wani ya rube ka cewa gayi nan an ma ƙudan zuma wahayi, sai wani ne ne Allah ba zai masa wahayi ba. In dai ilhaman da aka yi ma ƙudan zuma ne, to kai ma ana maka wannan ilhama. Malamai suka ce ilhama shi ne kana zaune kawai su yi tunani ya zo maka cewa a to ko in yi kaza mana, in na yi kaza kaza da kaza da kaza zai iya faruwa. Kana neman arziki, kana neman mafita a rayuwa, kawai sai tunani ya zo maka cewa a to ko in kama sana'a kaza ne, akwai yiwuwar za a iya samun kaza da kaza da kaza. Sai kuma ka kama, sai kuma Allah ya baka mafita din. Ilhama Allah ya maka, Allah ya maka ilhaman yadda za ka samu arziki. Wani kuma sai Allah ya masa wata ilhaman, ah to yi kaza da kaza da kaza mana, in aka yi kaza kaza zai iya yin kaza, sai kuma ya yi din, sai kuma kaza din ya faru. Wahayi Allah ya maka, ilhama kenan. Shi ne kishiyan wasuwasi, tunanin da ke zuwa maka a rai mai kyau wanda za ka aiwatar kuma ka samu nasara a kan abin da ka tasa a gaba. Ilhama kenan. Allah na kusan mutane masu tarin yawa, kishiyansa shi ne wasuwasin shaidan. Sai shaidan ya zo maka da tunanin cewa to ka yi kaza, duk tunanin da ya zo maka mara kyau sai kuma ka yi wannan abun, to wasuwasi ne ba ilhama ba. Idan tunani mai kyau ne da zai haifar da alkhairi, ilhama. Idan tunani ne na sharri da zai haifar da ɓanna da fasadi, wasuwasin shaidan. Shi ne bambancin. Irin wannan ne wahayin da Allah ta'ala ya ma mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam. A zancen da dama daga cikin malamai cewa Allah ya kimsa mata a cikin tunani cewa to in ɗauki wannan yaran in saka shi a akwati, ƙarshe abokan gaban shi wanda nake jin tsoron kar su gan shi ɗin, to wurinsu zai tafi a cikin akwatin. Shi kuma Allah cikin ƙudurarsa da iradarsa zai raini wannan yaran, kuma zai mai da shi Annabi manzo a nan gaba. Wannan tunanin ya zo a cikin zuciyarsa, kuma ya yi ƙarfi har ya kai babin yaƙini ta gamsu cewa lallai in ce haka ɗin haka zai faru. Haka kawai Allah ya kimsa mata wannan tunanin, kuma ta aiwatar da haka. Da dama daga cikin malamai sun ambaci wannan. Waɗansu malaman kuma suke tabbatar da cewa wahayi ne Allah ya mata cikakke. Allah ya mata wahayi cikakke cewa ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza a ƙarshe ga wanda zai faru. Koma dai wanne ne a ciki, Allah ta'ala shi ne ya sanya mata wannan tunanin, ya kuma ba ta wannan umurnin, kuma ta aiwatar da shi. Shi ne Allah yake ba da labari. Idan auhayna ila ummika ma yuha, tunda lokacin da muka yi wahayi ga mahaifiyarka abinda muka yi mata wahayi cewa ta dauke ka anfi fihi fitabuti ki sa shi a cikin akwati falyulkihi faqdi fihi fil yami ki saka wannan akwatin a cikin kogi falyulkihi yahu bis sahil wannan kuma teku ko wannan kogin zai ta tafiya da shi har sai ya kai shi gaba idan ya kai shi gaba ya kuku aduwwun li wa aduwwun lahu abokan gaban shi kuma abokan gabana wato Allah ya tabbatar mata da cewa Fir'auna makiyin Allah ne Allah na gaba da Fir'auna tun kafin zuwa annabi Musa mun fahimci wannan jama'a na ji wani dan siyasa da aka bata masa rai yana adawa da gwamnati an bata masa rai yana kamanta gwamnatin da ta gabata da gwamnatin Fir'auna dan haka yake cewa Fir'auna ma bayan bai sun zuwa annabi Musa ai mutumin kirki ne yana yanka raƙuma kaza yana yanka shanayi yana sadaka dashi yana kaza yana kaza yana kaza to alqurani ya tabbatar mana da cewa shi yasa yan siyasa su daina tsima baki a cikin addini su daina jawo ayoyi bayan musu ba su yi karatun nan ba dan joni shi ma yana jawo waɗansu ayoyi faqraka basni ko menene yana jawo sai ce ayoyin qur'ani ne to kaga da su lallaba sai rike mutuncin su suna so su jawo ayoyin sai su je su koya to yana magana bisa kuskure saboda zafi da adawa yana cewa ai gara ma mulkin Fir'auna da mulkin wannan gwamnati saboda dalilin shi Fir'auna ba yana so tattauna abin da ya faɗa bane amma wujhasa ta kuskure wanda yake an yada ta a media shi nake macen bihi cewa Fir'auna ai mutumin kirki ne kafin zuwa annabi Musa gashi nan yana kaza Musa inda ya samu wannan karatun nasa ba amma dai Qur'ani ya tabbatar da cewa tun kafin annabi Musa ya zo Allah baya san Fir'auna tun ran da aka yi annabi Musa Allah ya yi ma mahaifiyan annabi Musa wahayi cewa Fir'auna makiyin Allah ne فألقيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي أبوكين غابانا زي كرديش وعدو له كما أبوكين غابانسا فرعون أكي نفي ذاك أن الله بايا سن فرعون تنكا فنزوا عن النبي موسى الله تعالى يتي وألقيت عليك محبة مني ناسا يامك قونا دك غريني متانينا قونانك cikin hanyar da Allah ta'ala ya bi ya tseratar da Annabi Musa ya dauka kai shi har ya kai shi zuwa lokacin da yake so ya kai shi dan ya zo ya tsayi da wannan addini ya kuma yi wannan da'awa da wannan gwagwarmaya to cikin hanyar da Allah ta'ala ya bi ya taimake shi shine ya sanya kaunansa a cikin zukatan mutane shine wa alqaitu alayka mahabbatan minni na sanya maka kauna daga gare ni mutane na kaunanka na zagaye ka na lullube ka da abin da zai rika jawo maka kaunan mutane wanda kuma wannan gaskiya ne shi yasa tunda aka tsince shi din wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa laka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada hum la yash'urun matan fir'auna ana nema a yanka annabi Musa an tsinci yaro a akwati an kai masa Fir'auna aka yanke masa hukuncin yankawa sai Allah ya jefa kaunan annabi Musa cikin zuciyar first lady ka san first lady na san ka to shikenan da kamata suna da tasiri a cikin gwamnati duk wanda ya ce maka mata ba su da tasiri a gwamnati wannan ba gaskiya bane ba mata suna da tasiri a gwamnati tasirin ma mata ne Allah ya amfani da shi ya tsiratar da annabi Musa daga sharrin Fir'auna da tun an yanka shi amma tana zuwa ta kashe murya ta ce la taqtulu kara kashe shi shikenan a tsarin kundin mulkin kasa to yanka annabi a kundin mulkin kasa yanka annabi Musa za a yi a ka'idan dokokin kasa na Masar a wannan lokacin na Fir'aunanci to yanka shi zai amma ga mace first lady ta zo ta ce a qurratu aynin li walad wannan yaron ai sanyin ido ne gare ni sanyin ido ne gare ta shi ya dauke shi makiyi amma ga first lady ta maida shi masoyinsa kuma ya yarda cewa masoyin nasa ne first lady kenan tana da tantiyi duk kancin Fir'auna haka ta tasirantar da shi ya dauki makiyinsa kuma ya yarda cewa makiyin nashi masoyi kawai saboda tana so saboda ra'ayinta kenan saboda fahimtar ta kenan kuma Allah ne ya jifa mata wannan fahimtar dan ya tsaya mata Annabi Musa alaihi salam shi yasa kaga tun a baya waɗansu sun haska cewa ku shakka babu mata suna iya yin tasiri ga irin yadda za mu ci kasan nan sai ga shi mun zo mun ga tasirin karara sai ga shi mun zo mun ga karara ga yinin yadda ake raba abubuwa ga kristocin kasan nan suka samu tasiri da tagomashin da koda wanda suke so ne ya hau da wahala su samu irin wannan tagomashin ko da wuya su samu tagomashin da yake haka su suka karbi tsaron kasan nan a cikin service chiefs da ake da su a cikin mutum shida mutum ɗaya musulmi biyar kirista su kaga wannan tasiri ne na mata muna fata Allah ya kare wannan tasirin da suke da shi ta yadda kada ya ci gaba mana da illa a cikin wannan lokaci da muke ciki Allah ta'ala ya samu dace zaka ala ayi halin Annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala ya bada labarin cewa yayi masa ni'ima ta yadda ya sa mahaifiyarsa ta saka shi a akwati aka saka akwatin a ruwa aka tafi da shi ruwa ya tafi da shi ya kai shi gaba wanda yake a ƙarke makiyan Allah ko makiyan Bani Isra'ila makiyan Annabi Musa su suka tsinci wannan yaran kuma Allah ta'ala ya tsamar da shi ba su yanka shi ba Allah ta'ala zai ci gaba da bamu labarin ni'imar da yi ma Annabi Musa alaihi salam wanda akan haka zamu tashi istamshi uktuka wa taqulu hal adullukum ala man yakfulu abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته